وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da wannan yammaci na ranar juma'a 3 ga watan al-muharram hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma shi daidai da 11 ne ko 12 11 ga watan 1 miladiya ta 2008 a wannan majalisi mai tarin albarka na tafsirin alqur'ani mai girma inda muke cikin suratul waqi'a mun kuma kwana ne akan aya ta 36 za mu tashi aya ta 37 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
الله مدعوك كن سلكي يتشق بدا تشيوا wa ashabul yamini ma ashabul yamin ma abota dama su wane ne waɗannan ma abota dama fi sidrin makhdud suna cikin wani guri da yake da magariya marar kaya wa talhim mandud da kuma ayaba dori dori dab da dab wa dhillin mamdud da inuwa shimfiɗaɗɗiya wa ma'in masku da ruwa mai kwarara wa fakihatin kathira da kayan marmari masu ɗumbin yawa la maqtu'atin ba mai yankewa ba wa la mamnu'a ba kuma wacce ake hanawa ba wa furushin marfu'a da shimfiɗu masu ɗaukaka inna ansha'nahunna insha'a lalle mu muka sake kirkirar halittar su kirkira ta musamman faja'alnahunna abkara sa'annan muka sanya su budurwoyi uruban waɗanda suke masu ƙaunar mazajensu atraban tsarikun juna li ashabil yamini min yi wannan tanadi ne domin ma'abota dama sullatun min al-awwalina jama'a ne daga mutanen farko jama'a ce mai yawa daga mutanen farko wa sullatun min al-akhirina kuma jama'a ce mai yawa daga mutanen ƙarshe yayin da Allah madaukakin sarki ya gama fadar makomar as-sabiquna as-sabiquna sai ya kuma dawowa yana warwara akan makomar ashabul maimana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fara fadar kaso kaso dinnan guda uku a ayoyin da suka gabata kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana to yanzu kuma zai yi filla filla da abin da ya fade shi a dunkule a waccan aya da ta gabata cewa ashabul yamini Allah ya kirawo su na hannun dama Allah ya yi amfani da karmar al-yamini anan a can kuma aka yi amfani da karmar al-maimana ashabul maimana nan kuma wa ashabul yamini duk dai su din ne kuma al-yaminu din shine al-maimana din wannan yana nuna kwarewa ne wajen zuba magana wajen tsara zance kuma a yi nana ta kalma iri daya to sai a kawo wata kalma wacce ita ma za ta bada waccan ma'anar saboda ashabul maimana su din ne dai ashabul yamini Allah ya sake cewa ma ashabul yamini kamar yadda muka faɗa wannan tambaya ce ta nuna girman sha'anin su ba tambaya ce ta ka bada ansa ba kai tambaya ce dan a nuna maka sha'anin waɗannan na hannun dama ko mutanen dama sha'ani ne mai girma shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan tambaya ma ashabul yamini su wane ne kuma ma abota dama menene irin makomar su wace irin wani irin sakamako Allah madaukakin sarki ya tanada musu sai Allah madaukakin sarki yayi fashin baki game da wannan sakamako yace fi sidrin mahdud fi sidrin mahdud suna a wani guri wanda yake da magariya kuma mara kaya wato al-mahdud malamai sun mata fassara biyu wasu suka ce marar kaya wasu suka ce al-mahdud wacce take cike da ƴaƴan itatuwa wanda ƴaƴanta suke ciki wato ibnu kasir yake cewa babu laifi a dau fassarar duka biyu a dunkule su su zama daya magariya ce da ba ta da kaya kuma mai yawan ƴaƴa saboda kalmar mahdud din duk za ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu sabanin magariya ta duniya wacce take da yawan kaya kuma take da karancin ƴaƴa to magariyar lahira aka sun wannan ci ya tabbata a hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yana cikin abin nan kitabu zuhud ko zawaidu zuhud na ibn al-mubarak daga safwan ibn amr shi kuma daga sulaim ibn amir yace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna cewa inna Allah la yanfa'una bil a'rab wa masailihim Allah yakan amfanar da mu ta hanyar wasu mutanen kauye da irin tambayoyin su kun san Allah madaukakin sarki ya hana yawan tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukku wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum Allah ya hana su yawan yin tambayoyi don haka sai suke jin tsoron yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya don haka sai suke sha'awar wani bakawi wanda bai san wannan hukunci ba in yazo zai yi ta yin tambayoyi irin nashi to a wannan lokaci kuma sai su karu da irin ansoshin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai bashi shine suke cewa inna Allah la yanfa'una bil a'rab wa masailihim Allah yakan amfane mu ta hanyar mutanen kauye da tambayoyin su musamman suka ce idan ba kauyen mutum ne mai hankali mai nutsuwa wanda ya san irin tambayar da zai yi tambayar da za ta amfani jama'a yace asbala a'rabi yawman wata rana wani balarabin kauye ya zo qala ya rasulullah zakara Allah fil jannati shajaratan tu'zi sahibaha ce ya ma'aikin Allah a cikin qur'ani da ake karanta mana naji Allah ya faɗi wata bishiya a aljanna wacce take cutar mutane kaga ba kauye ce shi ya ji an faɗi wata bishiya kuma bishiyar nan tana cutarwa aljanna kuma ai babu cutarwa to abin ya daure masa kai sai manzo Allah ya ce wa mahiya wacce bishiya ce kuma mai cutarwa da Allah ya faɗe ta alqur'ani yace as-sidru ce magariya mana fa inna lahu shaukan mu'dhiya kai magariya na da kaya kuma kayar da take cutarwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaysa Allah ta'ala yaqul fi sidrin mahdud ce ba Allah ya ce da magariya marar kaya ba kaga ai Allah ya sifanta ta da ba ta da kaya khadada Allah shawkahu Allah ya kakkada kayar wannan magariya فجعل مكان كل شوكة ثمرة الله يسني ائن اتاتوا ابيجيرن كوواتا قيا بمكون كوواتا قيا ده ان كبيتا سي اسا ائن اتاتوا اغور فانها لتنبت ثمرا تتفقت الثمرة منها تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام شاء الله زي سنية ايتاتوا اوان ابيجرم ودن قيوي كما كوانا نن اتاتي زي بعد لون كلا نأبنتي 72 ما فيها من لون يشبه الاخر باب كما كلا دتي كما دا اروتا سورا كاقا شي ba irin bishiyar da ka sani bace ba irin magaryar da ka sani bace a suna kawai suka haɗu saboda haka Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan magarya da cewa kaya ce wacce take abin nan magarya ce wacce take ba ta da kaya a jikinta sannan ya ce wa qalhin manzud da kuma ayaba wacce take dori dab da dab wato ta ƴaƴanta na goyen juna saboda yawa Allah ya ambaci magana ya ambaci ayaba a wannan siyaki saboda larabawa mazauna birni ba su san ayaba ma'ana babu ayaba a birni an fi samun ta a cikin ƙauyuka an fi samun ta a wasu gurare to sai Allah madaukakin sarki yake gaya musu za su samu waɗannan abubuwan da anan ba sa samun su akai akai za su same su a can available kuma zai za su zama da wani yanayi wato ba irin wanda suka saba ganin shi anan ba sannan kasar maka kasa ce wacce ke kahila babu albarkar noma da yawa a ciki ba a samun ruwa akai akai ko da yaushe cikin salatul istisqa suke to amma Allah madaukakin sarki sai ya huwace musu saboda ya tabbatar da ni'imarsa ta hanyar addu'ar da annabi Ibrahim ya musu sai Allah ya huwace musu suke samun kayan marmari daga ko'ina yujba ilahi samaratu kulli shay daga ko'ina kawo musu kayan marmari ake sai ka je ka ga ga ka kai kasarka kasa ce ta noma ana samun albarkar ruwa amma abinda zaka gani a can na kayan marmari ba zaka gani shi a kasarka ba ko an ma ka gaisha a ƙasar taka da mugun tsada za ka iya ci ba za a ce za ka ci abinci ko sai ka aje apple a gaban kaga abincin ba zai ci ba ke a ci ko da yaushe da tuffa za ka ci abinci to amma su can available ga shi nan kala-kala sai wanda ka zaɓa kuma da ɗan kuɗi ra'usa da kowa zai iya ci babu wani wahala haka nan shi inabi inabin nan ba kowa wani sai shekara da shekaru bai ci inabi ba shi yana ta ji ana faɗa sa alƙur'ani amma ba ya da hanyar samunsa ai ka tattaba a ce ai ana sayarwa a Bayruro to je ka Bayruro ɗin kaga zai sayu sai kaga abin ba zai yiwu ba ko da kana da wadata sai kaga ba za ka iya dimantar cin inabi ba to su ba su za su shuka wannan ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta su da wannan ta ko'ina kawo musu ake yi har ya kasance hatta ƙasashen da ake noma abin ba sa samun abin kamar yadda mutanen maka ko mutanen Hijaz suke samu da kuma duk albarka ce ta addu'ar annabi Ibrahim da addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya yi musu haka Allah yake nuna musu cewa abin nan da kuke wahala samunsa a da a garin ku to duk Allah ya tanada muku shi a lahira kuma da irin wata sifa ba wacce kuka saba gani ba ba wacce kuka sani ba magarya ba mai kaya ba sannan kuma ayaba wacce take mai goyo wato mandud ita ce mutarakimun samaruha tana abin nan dori ce goyo ce haka za ku same ta sannan Allah ya ce wa zillin mamdud da inuwar da take shimfiɗaɗɗiya inuwa ce shimfiɗaɗɗiya iya ganinka ba inuwa ce wacce za ta zo ta gushe ba inuwa ce wacce tana nan a koda yaushe kuma lublub haka take mai daɗin zama ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairata Allah ƙara masa yarda shi kuma ya ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzu sallallahu alaihi wasallama yace inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 aamin la yaqta'uha iqra'u in shi'tum wa dhillin mamdud manzu Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin aljanna akwai wata bishiya wacce mai matafi abinda mahayi wanda zai hau garman dokinsa ko ya hau raƙuminsa zai yi tafiyar shekara 100 a cikin inuwar ta ba zai yanke inuwar ba ba zai ketare ta ba shekara 100 annabi ya ce ku karanta in kuna so ku ƙara tabbatar da wannan magana inda Allah yake cewa dhillin mamdud da inuwar da take shimfidaddiya haka ne ya tabbata a ainihin a musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Hurairah dai radiyallahu ta'ala anhu yace ya jama'a ki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha 70 aw 100 aw 100 sana hiya shajaratul khuld manzo Allah ya tantance sunan wannan bishiya da matsayin wannan bishiya annabi yace a cikin aljanna akwai wata bishiya da mahayi zai yi tafiya a cikinta tafiyar shekara daya ba tare da ya ketare ta ba annabi yace ku karanta in kuna so wa dhillin mamdud yace to wannan bishiya ita ce shajaratul khuld ita ce shajaratul khuld wato bishiya ta dawwama bishiya ta gidan zama dindindin shi tace aljanna a lokacin da Ka'abul Ahbar wani bayahudi ne da ya shiga musulunci malami ne a cikin yahudawa sannan kuma ya zo ya shiga musulunci to yana jin an karanta wannan ayar ya ji Abu Huraira yana karanta wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aljanna akwai tafiyar akwai bishiyar da matafiyi zai yi shekara 100 yana tafiya a cikinta bai kai karshenta ba sai Ka'abul Ahbar ya ce sadaqa wannan magana gaskiya ce wallazi anzala at-taurata ala musa والفرقان على محمد لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هارما يجي وانا مغانا قسكي يجي وطويا كران تقول انت اتك اللي تتفهم النبا وانا سكا قبات كما التورا دا انجيلا يجي يالنسي دا وانا يسوكا دا التورا دا النبي موسى يسوكا دا القرآن دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم da a ce mutum zai haura kuma yar shekara 5 ko sama da haka sannan ya ce zai kewaye bishiyar ya zagaya daga farkon teka kuma dawowa inda ya fara ya ce to sai ya fadi a hanya saboda tsufa ma'ana sai ya tsufa tukum bai kai karshe ba ya ma fadi a abin nan ya ce inna allaha gharasaha bi yadihi Allah shi ya dasa ta da hannunsa wa nafaqa fiha min ruhihi ya busa mata ruhinsa wa inna afnanaha lamin wara'i sitarin janna wato rassanta saboda tsawo har fita suke yi su ketare ita kanta wato ainihin garin aljanna din katangar aljanna din wa ma fil jannati nahrun illa wa huwa yakhruju min asli tilka shajara babu wata korama a cikin aljanna faci tana bubbugowa ne daga saiwoyin wannan bishiya din to wannan haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai daban-daban kusan hadisai ne da ka iya kiran su hadisai mutawatirai akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri irin wannan akwai hadisin Sahal ibn Sa'ad irin wannan dukkanin su suna nuna cewa da zaka hau abin hawa komun gudun abun hawan kamar yadda yazo cikin hadisin Sahal ibn Sa'ad da Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ya ce inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu al-jawad al-mudammar as-sari' 100 amin ma yaqta'uha yace a cikin aljanna akwai bishiyar da mahayin doki ingarman doki ar-rakibu al-jawad al-mudammara wanda zai hau ingarman doki wanda aka yi masa training aka ainihin hora shi akan tafiya ce ta zai hau irin wannan yayi tafiya ta shekara 100 to ba zai kai gashinta ba saboda haka wannan hadisai ne duk wanda ya ƙaryata wannan to ya ƙaryata abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu'tazilawa suna ƙaryata irin waɗannan hadisan ce ƙarya ne ya za a ce an yi bishiya mai irin wannan sun manta cewa Allah yana bada labarin aljanna ne aljannar da babu wanda ya taba shiga da har zai zo ya musu bayaninta sama da abinda Allah da manzansa suka yi bayani shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ukuluha دائم وذلها اكلها دائم ابنتي ابنتي يتي ينده سكي الجنه با ما سي ينكيوا بني وذلها هكذا ان وتبا ما ينكيوا بني الله مدوكين سركي يا سورنتا واتو يا سورنتا wannan inuwa ta gidan aljanna da cewa inuwa ce wacce take shimfidaddiya ba mai yankewa ba kuma ya ce zai shigar da mu'mine cikin wannan inuwa waludkhuluhum zillan dalila kamar da Allah ce za mu shigar da su inuwa wacce take mai lulululul wacce babu ainihin abin da zai zama matsala ga wanda yake cikin ta hakanan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da fadar abin da zai baba ashabul yamin yace wa ma'in masku da ruwa mai kwarara ruwa mai kwarara ruwan da ba wai hanya akai masa ba yake bi ta ciki a kwarenya yake yadda ake bukata kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fiha anharun min ma'in ghairi asif a cikin ta akwai oramu na ruwa wanda yake ba mai caccanzawa ba sannan Allah yace wa fakihatin kathira Allah zai ba su ƴaƴan marmari kuma mai yawa la maqtu'atin wa la mamnu'a Allah ya ambaci wadancan ya ambaci magariya ya ambaci ayaba saboda ba su cika samu ba shi yasa aka ware su da ambato to sai kuma Allah ya dunkula maganar yace da kayan marmari wato da wanda baka ji ba ma akwai shi wanda ka sani baka ji an ambace shi ba akwai shi da wanda ma baka sani ba to akwai la maqtu'atin ba wacce za ta yanke ba ce ba wacce za a ce akwai lokacinta akwai kakarta a'a wanda ko da yaushe ka so kana samu ko da yaushe kai bukata za ka samu saboda haka wala mamnu'a kuma ba wacce ake hanawa ba ba a bar hanawa ba wato duk yadda kake so za ka same ta kamar yadda ya gabata idan kana so idan a tsaye kake za ka sa hannu ka ciro idan a tsuguna kake zaka sa hannu ka ciro in a zauna kake zaka in a kwance kake in a kishinge kake a kowane yanayi kake wannan ya'yan itatuwan ba za su gagare ka samu ba shine Allah yake cewa kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha duk sanda aka kawo musu abinci iri iri a aljanna shi a irin waɗannan abinci ai su muke ce a aljanna a duniya Allah ce an dai kawo musu shine mutashabiha wanda yayi kama da wanda suke ci ma'ana babu wani abin da ya hada ayabar duniya da ta lahira sai kamanceceniya kawai ta sifa amma ba ta dandano ba ba ta dadi ba ya'yan itatuwan gidan aljanna girma ne da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sidratul muntaha magariyar tikewa da Allah ya nuna masa yayin da yayi isra yayi imai mi'raji yace fa idza waraquha ka adhanil fiyala naganta sai ga ganyayyakinta kamar kunnuwan giwaye wanabquha mithlu qilal hajar wato sannan ƴaƴanta kamar tulunan garin hajar to manyan manyan tuluna ne da suka shahara a cikin a garin hajar cikin yaman ne da larabawa suke amfani da shi larabawa maka basu san ba su amfani da irin wannan manyan manyan tuluna shine manzo Allah yake cewa to ƴaƴanta kamar tulunan da aka sani ana ganin su a garin Hajar hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa khasafati shamsu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta yi khusufi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da mutane فذكر الصلاة ابن عباس يا أنبى تسلل دمان ذا الله أتكي يكي تشيوا سيسهب بايا أنقم سلل سيسكي تشيوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت يا رسول الله من كنا من سلل كاكي كاسول وانا أبو هكا كاكام وانا أبو كاجاو سنموك كاجاو هم دبايا ميكي فاروا هكا sai yake cewa inni ra'aytul jannata fatanawaltu minha umqudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatud dunya yace ai naga aljanna ne ido da ido Allah ya buɗa min aljanna kawai na hango aljanna kamar a kama ka wani majigi kawai sai kaga dukkan abubuwan nan yace sai na hango hantsar ƴaƴan itatuwa gashi nan shine na kai wannan surar da Allah ya sa na kamo to da kunci har alƙiyama tashi ba za ku cinye ba wato da an kamo wannan hantsar ƴaƴan itatuwan da zuwa nan muna ci wallahi to haka yazo a hadisin Abu Ya'la riwayar Abu Ya'la kuma Muslim ya rawaito kwatan kwacinta daga Jabir dan Abdullah yake cewa Jabir yake cewa bainama nahnu fi salati adh-dhuhri muna cikin sallah azhar to banda waccan kissa ta khusufi yace muna cikin sallah azhar iz taqaddama rasulullahi fa taqaddamna ma'ahu ana cikin sallah sai muka ga manzo Allah yayi gaba kawai mu ma sai muka bi shi muka yi gaba ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر sai muka ga ya kai ma wani abu sura sai muka ga ya jawo da baya falamma qada as-salah da ya gama sallah sai Ubay ibn Ka'ab yace ya Rasulullah sana'ta al-yawma fi as-salati shay'an ma kunta tasna'u mun ga kai wani abu a sallah da mu taba ganin kai irin sa ba kala sai yace inni uridat alayya al-janna an bujiro min da aljanna ne wa ma fiha min az-zuhrati wan-nadra naga irin wato kayan marmari da ke ciki naga ainihin irin shuke-shuke ko kore shar da suke ciki fatanawaltu minha qitfan min inab shine da kaiwa wani wata hantsa ta inabi sura li'atikum biha da in kawo muku kuci fahila baini wa bainahu amma sai aka yi min shamaki tsakanina da shi sai lokaci bai yi ba inda an kawo munafukai ma sai su ci to kuma ba abincin su bane abincin masu tsoron Allah sakamako ne da Allah ya ajewa masu tsoron Allah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tab'an wa bima razaqnahum yunfiqun wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun haka wannan sakamako ne da Allah ya aje musu saboda aikin su kaga in aka kawo shi su Ubay ibn Salul zuwa za su ci kuma ba ahalin sa bane shine sai aka shiga aka yi shamaki tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan yace walau ataitukum bihi la ukila minhu la akala minhu man bayna as-sama'i wal ard la yanqusuni da wanda yake tsakanin sama da ƙasa da halittun da ke tsakanin sama da ƙasa za su ci su koshi su bar shi nan ba abin da zai ragu daga cikin sa hakanan ya hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad wanda Utbah ibn Abd as-Sulami Utbah ibn Abd as-Sulami ya rawaito yake cewa wani bakawai ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an al-hawd sai ya tambaye manzo Allah game da dausayin sa wa dhakara al-janna ya ambaci al-janna thumma qala al-a'rabi sai bakawayen nan yace fiha fakiha akwai kayan marmari a ciki akwai lebin zaki sai manzo Allah ya ce na'am ka san annabi yana magana da kowa daidai yanayinsa wato sahabbai da tsatsuyan birni ba za su yi wannan ba to amma ba kauye saboda ya yi nesa haka zai ta wasu abubuwa to sai a haƙura kun ga zuwa suke su yi fitsari a masallaci kuma iyalin su yanzu kaga dan birni da ya shigo kuma masallaci ya fitsari ka san da gangan yayi sai duka ce fi ha fakiha manzo Allah akwai kayan marmari a ciki manzo Allah ce na'am wa fiha shajaratun tud'a tuba ce a ciki akwai wata bishiya ana ce mata tuba kala fa zakara shay'an la adri ma huwa shi mai ruwaya ce manzo Allah ya faɗi wani abin da ban gane ba kala sai ba kauyen nace ayyu shajari ardina tushbe kace akwai wata bishiya ana ce ita tuba da wace bishiyar garin mu tai kama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi laysa tushbihu shay'an min shajari ardika ai babu bishiya da tai kama a cikin bishiyoyin garin ku fa qala an-nabi ataita ash-sham sai manzo Allah ya tambaye shi ka taba zuwa sham qala la ya ce shi bai taba zuwa sham ba قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تاي كما دو تبشي أشام أنا تيمت الجوزة 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 وتو أبننا ميكي تيمت بابا قالوا ما غوربا تنبت على ساق واحد تتنا فتو واني أكن واني نتي بابا قالوا كما غوربا كان دادي بي بوزي كما قالوا مكا abin nan kwakwa kwakwa nake so ce kwakwa
na'am
ga kwakwa ai kan dadi ne
na'am
ce tana kama da kwakwa amma ka haka ce baga ruwa bauli kawai zaka ce yace tumbitu ala saqin wahid tana fitowa akan itace guda daya wayan farishu ala daga baya in tayi girma sai kuma ta bude resa
na'am
sai ba kawai ya ce wa ma idamul unqudi to ya girman hantsar yayan da mutoya ya yake manzo Allah ya ce da shi masiratu shahri lil ghurab al abqa la yaftar tafiyar wata guda ta bakin hankaka mai farin gaba
na'am
tafiyar da kuma ba zai kakkauta ba tafiyar da ba zai sauka ba yayi wata guda yana tafiya ba zai kure wannan hantsar ta guda ɗaya ba قال ما إذا مو أصلها سيبا قوي دجا انقوا هكذا يا جرمان أبنان سيوين تسكيكينا سي زمان التفير واتا قدا هنكاكا زي يمي كيكشن هنسع قدا تأي انتبا تو يا جرمان سيوين كينا مازال لا يشيد شي لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما كذا ذاك هو وتراقما daga cikin raquman raquman gidanku kace zaka zagaya ta to ba zaka zagaya ba har wannan raquma kafafuwan ta su kakkare ta mutu baka kai karshe ba ruwa manzo Allah sai ki ta masa misali da irin kayan su na kauye
na
raquma wai dan dai yadda zai fahimci abin sosai saboda ba haka kai masa ba zai fahimta ba to shine ba kawai nake fi ha'ina akwai ne nabi aljanna manzo Allah ce na'am akwai kaga sahabi din ba zai tsaya da ta wannan tambaya tun da aka ce ya fakiha sai da kayan marmari kaga ba zai tsaya da kuma lissafa abubuwa daidai to shira lissafa abin da baya samu ne sai ya wahala ce akwai ne nabi aka ce masa eh kala fa ma idamul habba to ya girman kwayar inabin take manzo Allah ce hal zabaha abuka taysan min ghanamihi qattu aziban babanka ya taba yanka muku wani babban bunsuru daga cikin dabbobinsa kaga wanda yake nuna maka mai karamin shekaru ne ba kaga tsoho ne manzo Allah bazai ce babanka ya ana wani mai shekara 20 ne haka ko 25 irin dai matasan nan ce babanka ya taba muku yanka aka yanka muku wata katuwar dabba daga cikin dabbobin gidan yace eh fasalaha ihabahu fa'atahu ummaka wa qalat takhizi lana minhu dalwan sannan babanka da yanka wannan dabbar katuwa yasa aka fede da aka fede ta dauki abin nan fatarta ya danka wa babanka yace ayi man ayi guga da ita yace eh to shine sai annabi yace da shi yana so nuna masa girman dan yayi girman wannan gugar ta katuwar dabba da aka yanka a gidanku sai ba kauyen nan cewa yi fa inna tilka alhabba la tushbi'uni wa ahli baiti ce kai kwaya dai kenan ni da mutanen gidan mu duk zamu ci muku manzo Allah ya ce da shi na'am wa ammatu ashirati kina kai kadai ba da kai da kabilar ka duka sai kun kushi kai da dangin ka gaba ɗaya za ku ci kushi ai ba karewa take yi ba Allah ya ce wa furushin marfu'a
na'am
da shimfudu waɗanda suke madaukaka masu daukaka a sifar su sannan masu daukaka kuma a darajar su sai Allah kuma ya kawo maganar mata saboda akwai alaka tsakanin shimfuda ta gado da kuma mata sai ya ce inna ansha'nahunna insha'a aka ce ina me ya kawo maganar ai ba maganar ya itatuwa ake sai kuma aka ce inna sha'ana hunna har da wani damiri, damirin kan me yake komawa? Amma ba a faɗe su a baya ba, a wannan siyakin na ashabul yamin ba a faɗo mata ba, amma sai aka ce mu ne muka kagi ko muka sake kagar halittarsu, kaga ta musamman. Malamai suka ce furush, fadar furush shimfudu shi ya zama shimfuda a faɗa maka maganar mata, saboda akwai munasaba ko babu? Sannan kuma larabawa sukan kirawo mata da furush alfirash, kirama ce alfirash, aka kira ta al-libas. Har an-ni'al suke ce mata, kun san mace a jahiliya ba ta da daraja, har ni'al takalma sukan kira mace takalmi. To saboda wa furushin din ne, wa furushin din da Allah ya faɗa akwai nuni, akwai hannunka mai sanda zuwa ga ambatan su kansu mata din. Don haka da Allah ya ce inna ansha'nahunna, inna ansha'nahunna insha'a, lalle mu muka kirkiri halittarsu ko muka sake kagar halittarsu, kaga ta musamman. Ansha'nahunna ibtida'an aw isti'nafan, ibtida'an da babu su, hurul ini ne kamar yadda Allah ya faɗa a can baya, mu muka kirkiri halittarsu muka yi musu kuma halitta ta musamman. Ko kuma a'a, matan na duniya nan waɗanda suka zama matan kirki da za su je can sai a sake musu kera ta musamman, duk yadda mace ta kai da kyau in ta je can ta zama burtuntuna, wannan kyan ba zai bayyana ba, sai an sake kera ta. Don in ba haka ba za ta iya competition da matan aljanna ba, saboda haka Allah zai sake kera ta musamman. Ya tabbata a hadisin Tabarani, a hadisin Tirmidhi, wata tsohuwa ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah, ud'u Allah ta'ala an yudkhilani aljanna, ya ma'aikin Allah ya addu'a Allah ya sa ni aljanna. Sai manzo Allah ya ce ya umma fulan innal jannata la yadkhuluha ajuz, ya babar wani aljanna fa tsofaffi ba su shiga. Fa wallat tabki, sai ta juya tana ta rusa kuka. Allah ya ce akhbiruha, ku kira wata ku gaya mata annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, ba za ta shiga tana tsohuwa ba. Inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara, ce mu muka sake kirkirar halittarsu, kirkira ta musamman, kira ta musamman, sannan muka sanya su budurwoyi. Kamar haka budurwa za ta shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu fi mizahihi illa haqqan, zalla yana wasa, yana barkwanci, amma abinda duk zai faɗa yayin da yake barkwanci gaskiya zai faɗa, ba zai faɗa abinda ba gaskiya ba. Kamar haka abinda ya gaya mata tsohuwa ba ta shiga, haka ne tsofaffi ba za su shiga ba a tsofaffinsu. Allah zai sake musu kira su shiga da wata halitta ta musamman. Allah ce faj'alnahunna abkara, muka sanya su budurwoyi, wanda yana nuna maka falalar budurwa. Shi yasa in ana son mutum ya yi aure, to yana daga cikin sifofin mace wacce ake so mutum ya aura ta zama budurwa, wacce aka fi so ya aura, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kabbara ta wani simfiri ce da bamba da kwana. To ai ban gama bayanin ba, kada zaura su bata ne, ban gama bayanin a yi hakuri in kai ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Jabir ibn Abdullah, kamar yadda yake cikin sahihaini, yayin da ya aure Jabir ya tambaye shi me ka aura, ya ce ba zaura. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce halla bikra tula'ibuka wa tula'ibuha, me hana ba za ka aure budurwa ba, me ya hana ka aure budurwa wacce za ku yi wasa, ta yi wasa da kai, ka yi wasa da ita, amma akwai lokacin da ba zaurar kuma za ta fi budurwa saboda wasu dalilai. Shi kansa Jabir a gurin sa ba zaura ta hubudurwa shi yasa ya aure saboda yace ya rasulullahi mahaifina Abdullahi ibn Haram wanda yayi shahada a yakin Badr a yakin Uhud ce yayi shahada a yakin Uhud ya bar min yaya wanda sune kannansa kuma kanana ne saboda haka suna bukatar wadanda za su wacce za ta kula da su ta rene su saboda haka yaga babu wacce ya kamata sai wacce take da wato take da shekaru ko kuma take da gogewa a harkar zaman gida don haka sai ya aure bazawar kaga anan idan akwai irin wannan bukata kaga bazawar ta fi sannan ko idan ya kasance tana da addini ta yadda kai zaka amfana da addininta ƴaƴanka za su amfana da addininta kaga ka aure ta yafi ka aure wata budurwa da za a zo a ita sakarci a gida to haka nan zai yiwu kana bukatar ka taimaka mata saboda ƴaƴanta marayu kana so ka kula da su to kaga anan ma aurenta yafi ka aure budurwa saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya tarawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama zawarawa in banda sayyidatuna Aisha babu budurwa a cikin su shi yasa tafi kowa wato alfahari da kanta tafi kowa alfahari cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi kai kake da raquma ka fita kiwo sai ka zo ka samu bishiyoyi ga wata bishiya nan duk raquma sun cinye sun goygoye ta ga wata can kuma lub 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 ba zo an yi kiwo ina za ka kai raquman ka wannan Allah ya san me take ya san me take ne sannan ta samu dan dama sai ta yi wannan Allah ce faj'alnahunna abkara muka sanya su suka zama budurwoyi uruban malamai suka ce su ne mutahabbabatun ila azwajihinna waɗanda mazajensu suke san su su ma suke san mazajensu suke san su su ma suke san mazajensu suna san mazajensu su ma kuma suna san su kasan babu auren da za a ji daɗi idan akwai soye kamar auren da yake da soyayya tsakanin ɓangarori biyu kana so ana san ka amma in kai kake so ba a san ka za ka shiga tashin hankali da bala'i haka nan in ita take so kai ba ka so to ba za ka ji daɗin zama da ita ba to matan aljanna babu wannan duk ɓangarorin biyu kowa yana san kowa wasu malaman suka ce abin nan uruban su ne mata masu shagwaba ka sai daga cikin sifa ta mace a gurin namiji ta zama mai shagwaba kar ta zama kullum tana magana kamar yadda kai kake kamar namiji alamai suka ce uruban dinnan tana nufin mai shagwaba mai karya miriya mai ainihin wasanni mai nuna fushi ba don ta yi fushi ba an gane ku ta yi fushi ta nuna ta irin kawar da kai dinnan amma ba wai nan da gaske take ba sun wanda yana daga cikin mace amma mace ta zaka mara kuma duk inda aka ja kawai ta miƙa wuya haka to matan aljanna suna da shagwaba da kakkarya murya da irin magana wani lokaci kamar yaro ƙarami to wasu malamai suka ce wannan shine ake nufi da uruban mata waɗanda suke masu shagwaba masu son miji ko a duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka auri mace da take son ka kana santa ce tazawwajul waluda alwaduda alwaduda ita ce wacce kake so take son ka atraban sannan Allah ya sanya su tsare kun juna wato shekarun su daidai wa daida wata ba ta fi wata ba Ibn Abbas yake cewa shekaru 33 wasu suka fassara atrab madaidaita juna a shekaru ko madaidaita juna a halayya wanda kuma kalmar atrab din duk za ta kunshi wannan halayensu iri ɗaya ne haka nan ɗabi'unsu iri ɗaya ne kamanninsu ma iri ɗaya tambaya in ka ga wannan kamar ka ga wancan kamar ka ga wancan amma an jera maka cokula wanne za ka fi so kai kala kala ko kala daya to ai da abinda ka fi so shi Allah zai baka saboda haka Allah ya sanya su su zama masu shekaru daidai wa daida ɗaya bata zarce ɗaya ba masu halittu daidai wa daida amma ba wai ana nufin kamannin su ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa li ashabil yamini Allah ya yi wannan ne domin mutanen hannun dama domin na hannun dama su ne kaso na biyu da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin mutanen aljanna a cikin yan aljanna bayan as-sabiquna as-sabiquna su ne waɗannan na biyu sai kuma yan wuta Allah tsare mu duk wanda zai shiga aljanna sai an sake masa kila ko da namijin ne ma a ce yadda muke dinnan za mu shiga aljanna ai abin ba zai kyau ba kowa sai an sake masa kila kamar yadda ya tabbata a hadisin Tirmidhi wanda Mu'az ibn Jabal ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadkhulu ahlul jannati aljannata jurdan murdan mukahhali bani 33 sana yan aljanna za su shiga aljanna jikinsu sai babu gashi to babu kasun ba ta sunna dinnan da muke ba ai to Allah ya cire sannan mukahhalin idan suka ma sun sa kwalli ba wadan sun sa kwallin ba haka Allah zai musu ado bani 33 sana suna ɗan 33 haka ya tabbata a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutum karami ne ko babba ne haka za a shigar da shi aljanna yadkhulu ahlul jannati jannatil jannata ala tuli adama 60 dhira'an bi dhira'il malak za su shiga aljanna wato suna da tsawo ba wai Allah ya halicci annabi Adam da tsawon zira'i 60 kamo 60 sannan dan Adam ya dinga raguwa har ya zama kamar yadda muke dinnan da mafi tsawo cikin mu zira'i nawa ne kamo nawa ne mafi tsawo wanda ya kuwa tsawo zai kai 5 to 5-6-7 dara 7 ko ba za ka yi ba za a iya samu to ba zai wuce haka ba duk tsawon ba zai wuce haka ba da ake iya gani yanzu ba zai wuce zira'in 7 ba to a da can lokacin da Allah ya halicci annabi Adam zira'i 60 ne to duk wanda zai shiga aljanna sai Allah ya mai da halittarsa irin wannan zira'i 60 da yaro da babba ko da yaro ne kankani da aka haifa haka Allah madaukakin sarki zai mai da shi in zai shiga aljanna Allah ya ce sullatin min al-awwali wa sullatin min al-akhir wato jama'a ce mai yawa daga mutanen farko sannan jama'a ce mai yawa yawa a cikin magabata sannan kuma waɗanda za su zo daga baya su ma akwai su yawa kaga yawan dama da an ce wa qalilun min al-akhir to da abin ya mana zafi kuma da sai a shiga takuruwa kuma to sai aka ce a wannan kasan na biyu akwai yawa a yanzu ma za a same su da yawa Allah ka samu cikin su ya tabbata a wani hadisi akwai asalin sa a cikin Bukhari da Muslim amma Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir sun ruwaito shi da wani lafazi daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa akrabna zata laylatin inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma gadawna alaihi wata rana mun kai dare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ko muka rabu da sassafe muka yi sammako zuwa gare shi fa qala sai yake gaya mana mafarkin da yi yace uritu alayya al-anbiya wa atba'uha an bujuro mun an nuna mun annabawa da mabiyan annabawa fa yamurru alayya an-nabiyyu wa an-nabiyyu fil isaba ina zaune ake nuna mun su can sai in ga wani annabi da wani annabi sun zo cikin wata tawaga wannabiyu fi thalatha والنبي ليس معه واحد وني يزو cikin tawaga wani yazo kuma shi kadai babu kowa tare da shi ya karanta sai katada ya karanta fadar Allah inda yake cewa alaysa minkum rajulun rashid annabi lut yana ga mutanansa alaysa minkum rajulun rashid cikin ku ba mutum ba mai hankali ne wanda yake ruwa maka duk mutanen sun zama wato mutanen banza haka za annabi lut zai zura na gobe kiyama wanda ba shi kadai duk mutanen sun gude masa sun ki imani da shi yace hatta marra alayya Musa ibnu Imran fi kabkabatin min bani Isra'il can sai ga annabi Musa dan Imran ya wuce ta gabana cikin wani dandazo na jama'a daga cikin banu Isra'il waɗanda suka yi imani da shi kala sai annabi yace qultu rabbi man hada bangiji su ayi kuma wannan wani annabi ne wannan sai Allah yace da ni hada akhuka Musa ibnu Imran na dan uwanka ne Musa ibn Imran wa man tabi'ahu min bani Isra'il da wadanda suka bi shi daga cikin bani Isra'il zalla ce qultu rabbi fa aina ummati ina ni kuma tawa al'umma kala unzur an yaminika fi dhirab duba damanka duba wasu duwaro yana dubawa fa idha wujuhur rijal sai ga kawai mutane ne ashe ba duwaro ba dandazan jama'a ne kai ka ce duwaro ne saboda yawa al'ummar ka ci Allah ya ce da shi aradita yanzu ka gamsu qultu qad raditu rabb ya ubangiji na gamsu qala unzur ila al-ufuq an yasarika Allah ya ce duba sama cikin sararin samaniya daga hannunka na hagu fa idha wujuhur rijal lamma sai ga mazaje jama'a dandazo ga su nan sun cika sasanni Allah ya ce nuna masa wannan al'umma ce al'ummar sa ce yace aradita yanzu ka gamsu kala qultu raditu rabbi ubangiji na gamsu kala sai yace fa inna ma haula'i 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab tare da wannan dandazan kuma za a samu 70,000 daga cikin su za su shiga aljanna ba tare da tunan silili ba ba tare da bincike ba 70 za su shige haka kawai ba abinci ba za a bincike su ba ma su wannan hisabi da wahalhalu duk da za a sha su tuni sanda za a zo ɗan aljanna suna kwankwasa gidan aljanna za su shiga su tuni sun yi bacci sun barka kala wa an sha ukasha tubnu mihsan min bani asad kala sa'id wa kana badriyan daga nan sai ukasha ibnu mihsan sai ya miƙe tsaye mutumin badar ne sai ya ce ya nabiyallah ud'ullah an yaj'alani min ya manzo Allah ka roki Allah ya sani ina cikin su mutumin ya halarci yakin Badar Ukasha ibn Muhsan ba Ukasha ba mun fa mun samu fadar Ukasha amma sunan a gurin Larabawa Ukasha bi tashdid al-kaf yace ka sanya ka roki Allah ya sanya ni daga cikin 70,000 din nan manzo Allah ya ce Allahumma ij'alhu minhum Allah ka sashi daga cikin su nan da nan sai wani mutum ba zambir ya miƙe tsaye ya ce ya rasulallah udu Allah an yaj'ala ni minhu ya kai roki Allah ni ma a sani cikin su ce sababa ka biha ukasha ukasha ya riga ka da annabi bai rufe kofar ba bai kake zato kowa da yake gurin nan sai ya tashi kowa sai ya miƙe akwai wanda zai ji wannan shiru babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa in istata'tum fidakum abi wa ummi an takunu min ashabis 70 faf'alu in za ku iya ku zamo cikin wannan 70,000 din in har za ku iya kasance daga cikin su to ku aikata wa illa fakunu min ashabid dira ba za ku iya ba ku zamo daga cikin mutanen nan masu yawa kamar duwatsu wa illa fakunu min ashabil ufuq in ba za ku iya ba ku zamo daga cikin mutanen nan da suka cika sasannin sama fa inni qad ra'aytu unasan qad nashabu hawlahu thumma qal domin naga wasu mutane ba su iya samun shiga cikin wannan dandazo ba sai manzo Allah ya ce inni la arju an takunu ruba' ahli aljanna ina muku fatan ku zama ku ne ɗaya bisa hudu na ƴan aljanna fa kabbarna sahabbai suka ce Allahu akbar thumma qal sannan annabi ya sake cewa inni la arju an takunu thulutha ahli aljanna ina fatan ku zama ku ne kaso ɗaya bisa uku ne ƴan aljanna. Qala fa kabbarna sahabbai suka sake kabbara. Inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna. Manzo Allah ya ce to ina fatan ku zama ku ne ma rabi. Qala fa kabbarna nan ma suka sake kabbara. Ashe kaga kabbara tana da asali. Ko waje abin da yake so sai ya kabbara. Dazu da aka yi maganar to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta fadar Allah sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhir, jama'a ce mai yawa daga na farko kuma jama'a ce mai yawa daga na ƙarshe. Ibn Mas'ud yace fa qulna bainana, sai sahabbai suka shiga tattaunawa tsakankanin su, man ha'ula'i 70,000, to dubu wannan dubu 70 su waye kuma? Fa qulna, sai wasu suka ce humul ladina wulidu fil islam wa lam yushriku, ja waɗannan su ne dai wanda suka shiga musulunci, aka haife su a musulunci ba su yi shirka ba, an haife su a cikin musulunci ba su ma halarci zamanin shirka ba, bare su yi shirka. Manzo Allah ya fito ya ji suna wannan tattaunawa, qala bal, yace duk ba haka bane, humul ladina la yaktum, su ne wanda ba sa lalas, ba sa lalas, ba sa sakiya, wala yastariqun, ba sa yastarqun, ba sa neman a yi musu ruqya, wala yatayyaruna, ba sa canfi, wa ala rabbihim yatawakkalun, ga ubangijin su kawai suke dogara, ba sa zuwa gidan mai ruqya, ba sa yin lalas da akhiru dawa'il, kai an yi maganin, an yi maganin abubuwa sun kici sun cinyewa, to shine sai a zo a yi sakiya, shine karshen magani a gurin Balarabe. Manzo Allah ya ce to waɗannan ne waɗanda saboda kamalar tawakkali ba ma sa neman magani, to waɗannan su ne kaga, ai kaga shiga cikin wannan tawaga da dan wahala sosai, kanka ka je yana cewa za ka yi hakuri ba sai ka sha Panadol, kana shan Panadol ka fita akwai wanda bai sha Panadol kaga nan duk ba za a shiga ba, to mu Allah ya sa mu ne cikin waɗancan sauran. Ko dukkan waɗannan tawagar gaba ɗaya a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wato ainihin za a same ta. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, ya ba mu gamdakatar. Za a kira sallah, sannan mu yi ɗan jawabi taƙaitacce a kan wannan wata al-Muharram, shahrullah. Shine ake kira shahrullah al-Muharram, wannan shine sunansa al-Muharram da alif da lam, duk cikin sunayen watanni wanda sunansu ba idafa bane, babu alif da lam sai wannan sunan, ba a cewa as-safar, ba a cewa ar-rajab, ba a cewa ash-sha'ban, ba a cewa ar-ramadan, wannan shi kada yake karawa alif da lam, a ce al-muharram. Yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fi inna anfusakum. To waɗannan watanni guda hudu wanda su ne Dhulqa'da, Dhulhijja, al-Muharram, sai kuma Rajab, su ne watanni masu alfarma da tun a lokacin jahiliya ma mutanen jahiliya suna girmama waɗannan watannin, ba sa yaƙi a cikinsu, ba sa kashe-kashe a cikin waɗannan watannin. To shi wata na al-Muharram musulunci ya ba shi falala ta musamman, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisinsa ingantacce da yake cikin sahih Muslim. Annabi yana cewa afdalu siyami ba'da siyami ramadan siyamu shahrillahi al-muharram, mafificin azumi, mafificin azumi, azumin da yafi kowanne fifiko da daraja bayan azumin watan ramadan shine azumtar watan Allah al-muharram. Shi kadai ne ake masa idafa zuwa ga Ubangiji a ce shahrullahi al-muharram, babu watan da ake ce masa shahrullahi a faɗi sunansa sai al-Muharram, ba a cewa shahrullahi Rajab ko shahrullahi Dhulhijja, sai da ce shahrullahi al-muharram, kaga ba wannan ita ma wata falala ce ta musamman, a cikin sa ne aka samu rana wacce ita ce Allah madaukakin sarki ya tsirar da Annabi Musa alaihi salam a ciki, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina kafin a farlanta azumi, sai ya ga Yahudawa suna azumtar 10 ga watan al-muharram, sai ya tambaye su wannan wannan irin azumi ne kuke yi, suka ce ai wannan babban rana ce a gurin mu, ita ce ranar da Allah ya tsirar da Annabi Musa daga Fir'auna, saboda haka muke azumi a wannan rana don godiya ga Allah, fa nahnu nasumuhu shukran lillah, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su nahnu aula bi Musa minkum fa sabahu wa amara an-nasa bi siyami, ce mun muka fi cancanta mu yi godiya ga Allah, mu muka fi cancanta ga Annabi Musa fiye da ku, sai Annabi ya azumce shi, ya umarci mutane su azumce shi kafin a farlanta azumin watan Ramadan. Wannan azumin na Ashura wajibi ne akan al'ummar musulmi, sai bayan da aka farlanta Ramadan sannan ya zama azumi na tadawi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce azumtar ranar Ashura yana kankare wa mutum zunubin shekararsa da ta gabata. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya so saba wa Yahudawa tunda su kawai ranar goma din suke azumta, sai ya ce la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi, in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumi 9 da kuma 10 din, sai Allah bai kai shi wannan lokacin ba, Allah ya karɓi ransa. To tunda ya himmatu ya kudiri aniyar zai yi, to abin sai ya zama sunna, saboda haka abin da yafi matsayi yafi daraja ga mai azumin Ashura ya azumci tasu'a sannan ya azumci Ashura, ya azumci 9 da 10, in ba zai iya azumta 9 da 10 ba dole ɗaya zai yi, to ya azumci 10 dan shine asali, an gane ko? Wasu suna cewa a azumci 9 da 10 da 11, wani kuma ya ce ko 9 da 10 ko 10 da 11, to wannan maganar 11 din bai inganta ba, hadisin da ya zo bai inganta ba, malaman hadisi sun raunana wannan biyawmin ba'dahu aw yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu, da kwana ɗaya kafin sa ko kwana ɗaya bayan sa, wannan bai inganta ba. Wasu suka ce to ai ana so ne a saba Yahudawa, to haka in kai bayan sa din ma ka saba musu, saboda haka ka samu baka yi 9 ba sai kai 10, to in kana son saba musu sai kai 11, waye sa ka? Addini al-aslu shine at-tawakkuf, idan muka ce illar shine kawai sabawar ba sai da umarni ba, to sai mu ce a yayin 8, 9, 10 duk a kira wasu Ashura, wanda ba wanda ya taba faɗa haka. Ana iya azumi a cikin waɗannan kwanaki, azumi a cikin su yana da daraja, amma shi wancan ranar Ashura shi kuma na musamman, an gane wannan? Wannan shine abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, azumta 9 da 10 ko azumta 10 din in ba a samu damar 9 din ba, kuma babu maganar a yi ramuwa, wasu na wa in ba samu ba sai su rama, wannan nafila ce, ba a maganar ramuwa, siyamu yawm arafa in ya wuce ka ya wuce ka, babu maganar ka rama shi. Haka nan abin nan sittu shawwal, misali a sittu shawwal Annabi sallallahu alaihi wasallam, sittu shawwal in ya wuce ka ba za ka ce bara ka shigar da shi a Rajab ko ka shigar da shi a wani wata daban ba, ko a Zulhijja ko a Zulqa'ida, ya wuce ka, ya wuce ka kenan. Amma abinda aka ruwaito na cewa wannan wata ana so a yalwata ciye-ciye a ciki da kayan daɗi da lashe-lashe, wannan bai zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, babu maganar cika ciki, azumi aka ce kai ba ka cika ciki ba, ta aka kai azumi, wanda zai azumi wani kuma zai magana cika ciki, saboda haka abinda ya fa yasa aka samo cika ciki, kun san lokacin da aka kashe sayyidina Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, shi da mahaifinsa an kashe shi ne a ranar 10 ga Muharram, to sai ya zamana Shi'a masu limamai 12 din nan sai ya zamana sun maida ranar ranar nuna bakin ciki da koke-koke da sare-sare da zubar da jini, saboda haka za su yi biki abinda suke kira al-Husainiyya a taron maza da mata, ana ta kuka ana karanta musu wasu kisoshi na ƙarya wanda ma basu inganta ba, wai ana sifanta musu yadda aka kashe Sayyidina Husain, aka taka ruwan cikinsa, aka talitse shi, aka ratse shi, aka yi kaza, aka yi kaza, su yi ta kuka, wasu ma su faɗi irin abin nan da mutanenmu suke yi a nan, wasu ma su sheƙe da masu yi da gaske da masu yi da ƙarya, suna saran kansu da abin nan, sai ka ga ana sare jiki, jini yana zuba, wai ana so a kwaikwayi, wai a taya Sayyidina Husain wahalar da ya sha, su ma su ji zafin abin da ya ji, to ka sare kanka gaba ɗaya mana, saboda haka suka ɓata addini da wannan. Idan ana ɗaukowa a satellite, wallahi sai ka wato ranka zai ɓaci, domin waɗanda suke ƙasashen Turai ɗin nan da sauran ƙasashe wanda ba su san musulunci ba, sai zata kowa ya musulunta in ranar ta zagayo fa, sai ya fafasa kanshi ya yi jini, wani daga ran nan zai tsani musulunci ba, kaga yaro ƙanƙani bai fi shekara ɗaya an zo da shi, wani ya ɗaga ainihin adda ya daki kansa, wai jini ya zubo, sai kaga yaro yana ihu, jini ya jika jikinsa, wai shi ma ya ɗanɗana. To da suke yin wannan, su sa baƙaƙen kaya a yi ta koke-koke, a yi ta ƙarerayi, ana zagin sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Muawiya da Abu Sufyan, a cika gari da la'ana, sai ya kasance su kuma a wancan lokaci waɗanda suke jin daɗi da kashe Sayyidina Husain ɗin, su kuma sai su ce a yi walima a cika ciki, ka ji fa inda cikin ya samu asali, su kuma sai su ce a cika ciki, sai a yi ciye-ciye, a yi walima, a yi bashasha, a hole, su kuma suna so su ƙara bakanta ma waɗancan. To kaga ahlus sunna suna tsakiya, babu maganar a je a yi ta fashe-fashen kai, ana koke-koke, ana tsinewa sahabban manzon Allah, ahlus sunna ba za su yi wannan ba, ba su yarda ba, haka nan kuma ba su yarda wani ya zo ya ce a cika ciki ba, in kai wancan kayi kwaikwayi rawafid, in kai wannan kuma ka kwaikwayi nawasib, nawasib su ne masu kiyayya ga ahlul baiti. Mu ahlus sunna aqida mu tsakiya take, yadda Allah ya ce din nan, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa, to haka ahlus sunna suke a tsakiya, saboda haka babu wannan. Wannan wata aka yi dace shine ya zama a kalandar musulunci shine na farko, a kalandar musulunci shine na farko, haka Allah madaukakin sarki ya tsara. A zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama babu watan ɗaya, watan biyu, watan uku, a fahimci wannan. A zamanin manzo Allah babu maganar watan ɗaya Muharram, watan biyu Safar, wata a'a, ana dai lissafi, yanzu muna Safar, yanzu muna Rabiul Awwal, yanzu muna Rabiul Usul, yanzu muna Ramadan, yanzu muna Zulhijja, a magana cewa wannan shine na ɗaya, wannan shine na biyu, kowa shekararsa tana shan bamban da ɗan uwansa. Kai ka fara mu'amalar ka ne tara dukiyarka a watan Sha'ban, to daga nan shekarar ka ta fara kai Sha'ban ne watan ɗayanka, in kuɗi gare ka za ka fidda zakka, ka samu nisabi, ya mallakan nisabin ta fada a Sha'ban, to Sha'ban ne watan ɗayanka, daga nan za ka fara nisabi. Wani ta fada a Ramadan ne watan ɗayansa, wani ta fada a Zulƙa'ida ne watan ɗayansa. Haka har zamanin Sayyidina Abubakar ya zo ya tafi, zamanin Sayyidina Umar rigingimu suka fara tasowa, mutum sai ya ci bashi ya ce zai biya a Sha'ban, sai a rubuta zai biya a Sha'ban, da Sha'ban ya zo aka ce ya biya, sai ya ce shi bai fahimci wannan Sha'ban din ake nufi ba na sama, sai ya rikici ya kaure a jebin Sayyidina Umar, haka ta yi yawa, sai ya ce to a samu kalanda mana, saboda a raba irin wannan rigingimu, saboda kan aka ce Sha'ban sai a ce shekara ta kaza, ci Sha'ban shekara ta ɗaya bayan hijira, ta biyu bayan hijira, ta uku bayan hijira, ta goma bayan hijira, kaga da an ce Sha'ban ta goma bayan hijira, kaga tana zuwa babu maganar runtu. Wannan dalilin da ya sa Sayyidina Umar ya yi wannan kalanda, ba ya yi kalanda ba ne da abi a fahimci wannan, don a raba gaddama da rigingimu, shi yasa sahabbai ba su yi wani biki ba da za a kaddamar da ranar, ko sun yi ba ba wani biki da suka yi, ba su yi wani biki ba wallahi. Kawai ya tara aka ce to wacce rana za a sa, ce to wasu suka ce a sa ranar aiko manzo Allah ya zama shi ne farkon lissafi, sabon abin nan. Wasu suka ce a sa ranar da ya yi hijira, wasu suka ce ranar da aka haife shi, ko yana faɗin ra'ayi. Gabanin wannan ma wasu ce a ɗauko kalandu na Farisa ko Rum a yi amfani da su mana don a raba rigima. Sayyidina Umar yana son saba ma waɗannan arnan, ba ya son ya yi wani abin da zai kwaikwaye su. Saboda haka ce a'a, mu ma mu yi tunanin ya za mu yi lissafi, ba magana mu ɗauko ta Rumawa, Turawa ko kuma mutanen abin da Majusawa, mutanen Farisa. To ƙarshe dai aka ce to a ɗau hijira. Da aka tashi aka fara da Muharram, duk da cewa manzo Allah ya yi hijirarsa a Rabiul Awwal, ba Muharram ba, a Rabiul Awwal. To amma kamar yadda Hafiz Ibn Hajar yake cewa, an fara tunanin yin hijira tun cikin abin nan shiri, ita hijirar yi mata shiri tun a cikin Muharram. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Larabawan Madina, Al-Aws wal Khazraj, da ya zama bai'atul Aqaba tsaniya da su a cikin Zulhijja. Wannan watan da ya wuce babu wani watan da yake bin sa sai Al-Muharram. To a wannan lokacin kuma shirye-shiryen hijira ya kankama. To shi yasa sai aka fara lissafin daga nan. Amma ba a wannan lokacin ne manzo Allah ya hijira ba. Dan wasu aka ce hijira suna zaton a wannan watan ne ya tafi Madina. A Rabiul Awwal ne ya tafi Madina. Ba a wannan watan ba. Shi yasa kaga wanda zai zo ya tara mutane da ba su labarin hijira, kawai yana fagamniyarsa ne, lokacin bai yi ba. Inda wannan kake yi, sai ka bari lokacin yi. To wannan shi ne dalilin da yasa aka samar da wannan ranar, ta zama wannan watan ya zama shi ne farkon wata wanda za a fara lissafin kalandar da shi. Ya zama Al-Muharram shi ne na ɗaya, sannan Zulhijja shi ne na ƙarshe. Sayyidina Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya buɗe shekara a cikin wannan tsarin da aka yi, ya buɗe shekara da wata mai alfarma, ya rufe ta da wata mai alfarma. Ta fara da Muharram, shahrullahi al-Muharram, shahrullahi al-Haram mai alfarma, ta kuma ƙare da mai Zulhijja, shi ma wata ne mai alfarma. To haka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa wannan al'umma ita wannan kalandar don ta zama lissafi ce da za su iya lissafa al'amuransu, da za su iya raba gaddama da rigingimun da ke tsakaninsu. Wannan shi ne manufarta. Sannan kuma ba za su kwaikwayi arna ba a cikin dukkan lamarinsu, ya zamana suna da bambanci tsakaninsu da shi. To mu sai muka zo a cikin wannan tsarin da aka yi shi don a raba gari da arna ɗin, sai muka shigo da kwaikwayin arna ɗin kuma. Ko haka aka yi ba? Arna su suke bikin New Year, Happy New Year. Arna su suke wannan. Ka taɓa karanta a wani littafi na hadisi ko fiqhu? Ka taɓa karanta Happy New Year? Baka taɓa gani ba. Arna su suke kuma tun a jahiliya, kamar yadda yake cikin littafin Ajaibul Makhluqat na Al-Qazwini, ce tun a jahiliya mutanen Farisa har yanzu, tun suna Majusawansu har kuma yanzu, tun da ba su bar aƙidar Majusawan ba, suna girmama yawmun Nairuz. Yawmun Nairuz shi ne, al-Nairuz yana nufin al-yawmul jadid, farkon shekara. Suna da bikin da suke sunansa abin nan Idul Nairuz, farkon Nairuz, tunda suna da lissafin su ba wannan ba. Kasan ba su yadda da Sayyidina Umar ba, suna kafirta shi. Saboda haka ba sa lissafi da hijira wannan da mu muke amfani da suna attafi ne da nasu tanda maguzawa tun kafin zuwa musulunci. Ka duba tashoshin abin nan talabijin na Iran, duk ranar Nairuz din in yazo ka ga yadda za su yi bukukuna. To wannan suna yi tun a jahiliya, tun kafin zuwa musulunci, farkon abin nan din sai ai biki. Haka nan Yahudawa su ma farkon shekarar su ta Yahudawa, su ma akwai tasu, ba wannan da muke lissafi, suna da tasu. Farkon shekarar su ta Yahudawa, watan suna kiran shi watan Tishri, shi ne farkon wata. To sai sun yi bukukuna, za su yi bukukuwa a wannan farkon wata din. Haka nan Al-Qazwini ya ce su ma Larabawa suna yin irin wannan bukukuwa a Muharram. To kaga mu da aka zo, maimakon a saba musu, mu yi amfani da kalandar mu girmama ta, mu bata matsayi, mu yada ta a tsakankanin mu dinga rubuta al'amuran mu da ita ta yadda zata wanzu sai muka hada kuma da kwaikwayon su to ai suna bikin shekara mu ma barami sai kuma a samu ana karewa to ai wannan girmama musulunci ne ai in aka haka an girmama musulunci ba da haka aka faro maludi ba ma da wannan bane wani kuma yanzu in wani yazo yace to ranar farkon ranar da muka samu yanci daga Turawa wannan ya kamata ita ma a dinga biki kamar yadda ake yi yace wannan musulunci ya yadda da wannan me zaka ce masa wanda zaka ce masa in dai har ka yadda da wannan tantan nan din ma zaka ce ai farin ciki ne Allah ya raba mu da alaƙaƙai ya raba mu da waɗannan arnan masu jan kunne ya zama mu za mu mallaki kanmu in mun ga dama mu kyautata mun ga dama mu munana amma dai al'amari ya dawo hannunmu mu haka ce rana ce ta farin ciki ai wani ma ya faɗaɗa ya ce ai ni ina ganin in an koma makaranta ma a yi biki ai farkon koma farkon shekara a makaranta haka in ɗalibai an yi hutu aka koma to a yi biki kaga bukukuwa sai ya zama ba su da kuma kan gado wani ya ce ai ina ganin juma'a ma a yi ai rana ce ta idin musulmi rana ce mai girma mai haka ka buɗe koma kuma kowa ma zai ta yi to buɗe wannan kofa da aka yi waɗancan suka buɗe kofa da baƙin ciki da zage-zage da la'antar sahabbai waɗannan kuma suka buɗe da shaye-shaye da cika ciki da jin daɗin an kashe sayyidina Husaini sai ya zamana kuma kowa ya fito da abubuwa daban-daban yanzu akwai wasu ƙasashe yana daga cikin aƙidarsu wato a ranar farko ta Muharram ba za su abinda ranar farko ta Muharram ba za su sa baƙaƙen kaya ba za su yadda su sa baƙar taguwa ba sannan ba za su yadda su kalli kowane irin abu baƙi ba ko mutum ne namiji baƙi ko baƙa ba su kalla ba ba za su sayi in masu sayin gawayi ne ba su yi gawayi ba a ranar wai saboda kada shekarar su wannan ta zama baƙa baƙar shekara kaga canfi ko ko kuma ranar farko a ce ka fara buɗe ta da shan madara sai ka sha madara kana tashi da asuba sai ka kwankwaɗi madara akwai cikin ƙasashen Larabawa nan da ana yin wannan wai saboda wannan shekarar ta zama maka farakan ko a shimfiɗa koriyar sajjada to darduma ko kafit wai saboda a samu wato rayuwarka ta nan gaba ta zama koriya shar ma'ana kamar damanar da ta yi kyau shuka ta yi yabanya ta yi koriya to haka kake so kai ma rayuwarka ta zama sai ka shimfiɗa darduma koriya sai ka zauna to kaga duk waɗannan ƙofofi da aka buɗa wannan ya zo da nashi wannan ya zo da nashi wasu kuma sai su ce a yi azumi ranar ƙarshe a yi azumi ranar farko a yi azumi wai ka rufe shekarar ka ta baya fayil ɗinka da azumi ka buɗe sabon fayil da azumi to tsakankanin wancan azumin da wanda me ka kitsa bangon fayil ɗin da azumi ɗin ma bangon azumi sanke kuma menene Allah za a yi wa wayo duk waɗannan bid'o'i ne da aka yi ta shigowa da su a dalilin wannan saboda ka boba miki ba a nuna wa mutane muhimmancin ita wannan kalanda ta musulmi a nuna musu ta hanyar aiwatar da ita a cikin abubuwan da za a yi yadda irin duka zo ɗin nan za a fara karatu za ka aka faɗi abin nan kwanan wata na abin nan ko me yana ka wasiƙa za ka rubuta ka faɗi kwanan wata na ta haka ake so ba wai a zo a yi bukukuwa ba a watsi wannan abubuwa ne da za ka buɗe wasu ƙofofi kuma wasu bid'o'i su yi ta shigowa kuma don kowace bid'a da haka take fara ƴan ƙanƙanuwa kamar yadda Albar Bahari yake faɗa a cikin littafinsa Sharhu Sunna ya ce wahdhar sigar al-muhdathat a hir ɗinka da ƙananan bid'o'i fa inna sagir al-bid'a ya'udu hatta yasira kabira ce ƴan ƙaramar bid'a ƴan ƙaramar kana ganin ƴan ƙanƙanuwa ce za ta zo ta zama ƙatutuwa وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة يجي حكى قوة بدعة تزما وتشاك إريت تكيم ونن الأمة يجي كان أولها صغيرا يشبه الحق يجي فرق أنت تنا فارا كلام تايك ما دعسكيا هذا أيضا يجي أي قرمة ما يجرا أرنا تايك ما دعسكيا فاغتر بذلك من دخل فيها يجي وند يجي كتشكي يا سيرو كده ونن يجي ثم لا يستطيع الخروج منها daga ran nan kuma ya kasa fituwa ya shiga fa azumat tayi ta girma wa sarar dinan yudaru bi hatta zama addini da za a dinga bautawa Allah da shi a zo nan tun ana biki a sha lemo da Coca-Cola, wata rana sai kaga an yi salloli, an yi wasu raka'o'i, sai ka gani yanzu maulidi a kodan da sallah ake yi sosai, a yi raka'a biyu haka ake yi kullum, abin karuwa zai ta yi. To shi ne ya ce, fakhalafa sirat al-mustaqim wa kharaja min al-islam, karshe ya zo ya sabawa tafarki madaidaici har ma ya fitar ga musulunci. Haka Ibn Taymiyyah a cikin fatawansa juz din sa na 8 yake cewa, fil bid'a takunu awwaluha shibran thumma takthuru fil atba'i hatta tasira dhira'an wa amyalan. Ci bid'a takan fara ani guda ta kankanwa a farkon karam, haka take fara, sannan sai ta fara fadada cikin mabiya har ta zama zira'i kabu guda, kafin ka ce mai ta zama mil, ta zama milamilai. To haka shi ma Ibn Qayyim ya yi irin wannan maganganu, saboda ka ba a rena bid'a duk yadda take, ba a rena ta, ai kokarin a fadakar da mutane manufar abin nan fa gashi yadda yake, ba a cewa akai ayi bukukuwa ba, kuma maganar a tuba dan wanzu aka suna ta nasiha a tuba, ai ko Allah ya karba ayyukan mu, waye ga maka an zo karshe, ai al-khawatim bil maut, mutuwa ai tace nan ne ake so ya zama abin, ba da a ce ka gama azumi ne, ka gama abin da, sai a ce Allah ya karba aikin ka, taqabbal Allahu minni. Amma yanzu kawai dan shekara ta kare, kuma in laifi kai, ai ba yanzu ake so ka tuba ba, sanda kai laifin ake so ka tuba, ba ce akai kai ta tara ba sai karshen shekara ka har hada ka tuba. Dan wasu masu yin message zaka suna kiran mutum ya tuba, ai kamata yi ko yaushe ma ka kira da zuwa ga tuba, ba sai shekara ta kare ba, in mutum ya mutu kafin shekara ta kare ba, baka gaya masa ya tuba ba, haka baka yi masa gata ba. Saboda haka a fahimci me Allah madaukakin sarki ya shar'anta a wannan watan na ibada, sai biye, sannan mu sani cewa sayyidina Umar lokacin da ya sa wannan ga dalilin sa shi, kuma tun daga wannan sawar ba a taba cewa sayyidina Umar yayi biki ba, ko ya kaddamar da kalanda, kuma kalanda na kullun kaddamar da ita ke dan shekara su fa an kaddamar, bara an ce an kaddamar bana a ce wata shekara an bude wata kofa kuma ta hawa kan dukiyar al'umma, sai abu a suba ma udan kudi tsababa a ce na buga kalandar ne da waye da waye. To mu muna magana akan wannan dan an zo an raba shi da addini, ta yau mutum abin sa yake ya ci kwangilar sa, ce ba abin da ya dame mu, kowa ya san abin da yake yi ga matsayinsa, amma ka zo ka raba abin da addini, nan ne yake da matsala, ya fi komai matsala. Saboda haka yadda muke bude karatunmu a koda yaushe, wa kullu bid'atin dalala, wa kullu bid'atin dalala, iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. A dalilin wannan zai sa duk sanda aka ga wata bid'a ta kunno kai, to ai kokarin a fadakar da mutane, alal aqalla a san an fadakar, wanda ya ji ya ji, wanda bai ji ba kuma wannan shine tsakaninsa ne da ubangijinsa. Allah madaukakin sarki ya yafe mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam.
Idha habbat riyahuka faghtanimha.